أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا ريهدو دا تلاتين دبيو كما وان دا وان رانا تداتي دا شد قوات تقوز نشكرة تدبو بيو da 11 zamu tashi darasi na 6 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka da muke kaunar Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin sa da kuma albarkacin karatun alqur'ani a cikin sa zamu tashi aya ta 27 a cikin suratul maida kamar yadda muka saba zamu fara da amsa tambayoyin da ƴan uwa suka ruwaito tambaya ta farko waɗannan ƴan uwa ne da suke karatu a makarantar Kano Polytechnic da suke neman a taya su da addu'a za su fara jarabawa Allah ya ba su muwafaka kuma Allah ya sa karatun nasu ya zamanto mai albarka ya zamanto mai taimaka ma addini a wannan yace idan mace tayi bari yayin da jini ya gama daukewa za ta ci gaba da ibada ko akwai wasu adadin kwanaki da sai ta yi su sannan ta ci gaba da yin ibada idan mace tayi bari tana da hali guda biyu hali na farko ya zamanto jini ne kawai ya zuba da alamar diddigar da alamar gudan jini da tsoka babu alamar sifar mutum a cikin halittar abinda tayi bari idan wannan ne wannan jini da ta zubar jinin rashin lafiya ne ba za ta daina sallah ba sai dai idan jinin ya dauke mustahabbi ne tayi wanka amma ga kowace sallah sai ta sabunta mata alwala za ta dauki hukuncin mace mai istihaba mai jinin rashin lafiya wannan shine a kauli mafi inganci a cikin kauli biyu na malamai akwai sabani a matsalar amma wannan shine abu mafi rinjaye a sabani ne wanda yake hatta a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kan jinin mace mai ciki hali na biyu idan ya zamanto da tayi barin akwai sifar mutum a jikin dan kamar wato abin da yake zuwa daga wajen wata 5 bayan haka akwai sifar kamar kai da sifar mutum dai to idan wannan ne za ta daina sallah jinin da take gani jinin biki ne har sai ya dauke sai ta yi wanka a lokacin da take wannan jinin matsawar bai wuce kwana 40 ba jinin biki ne to har sai idan ya wuce kwana 40 sai ta yi wanka daga ya kai kwana 40 ta ci gaba da yin sallah jinin da ya ci gaba ya wuce kwana 40 din ya zamanto shine jinin rashin lafiya jinin istihaba wannan shine tafsili a bisa mafi rinjaye na maganganun malamai kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sani a wajen sallama waɗansu suna yin ƙarin kamar haka wa rahmatullahi ta'ala shin wanne ne daidai babu ko ba laifi ƙari ne ƙarin ki yabon Allah ne amma dai in ka tsaya akan yanda yazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito wani yazo ya ce assalamu alaikum ya ce 10 wani yazo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce 20 wani yazo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce 30 ma'ana me wannan wanda yazo ya faɗa daga ƙarshe yana da lada 30 to kaga ya tsaya ne akan wa rahmatullahi wa barakatuhu babu ƙara ta'ala to in ka tsaya akan haka yafi duk da yake din in ka ƙara babu wani aibi a ciki babu aibi tunda sifanta Allah ne da sifar da ambaton Allah ne da sifa daga cikin sifofinsa babu laifi a ciki amma tsayawa akan abin da yazo shine yafi wannan kuma yace menene hukuncin wanda ya tsinci kuɗi kuma ya kashe kuɗin ba tare da yayi cigiya ba wannan yayi ta'adda ya saba hukuncin Allah tunda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai cigiya saboda haka sai ya tuba ga Allah akan amfani da kuɗin da yayi ba tare da yayi cigiya ba yayi laifi kuma sawa'un yayi cigiya ko bai yi cigiya ba idan ya ci kuɗin lamini ne akan sa sai ya biya sawa'un yayi cigiyar ko bai yi cigiya ba idan mutum ya ci kuɗin tsuntuwa wajibi ne ya biya sai ya biya kuɗin idan ya samu mai shi ya biya shi ya kubuta idan bai samu mai shi ba ya kai baitul mal shine kamar yanzu ya kai gidan zakka da ake raba wa mabukata idan bai samu ya kai gidan zakka ba kada ya kai mai yan sanda yayi sadaka da kudin sai dai in ya san dan sandan da zai kaima adali ne amma in ba haka ba ana hukunci da galibi ba su da amana wajen tsare wannan saboda haka tunda muna da maimako shine a wato gidan zakka wanda suke bayar da kudin nan fi sabilillah to sai a kai wannan waje in kai ka soke nauyin ka dora musu akan su to me yasa idan ka kai ma yan sanda ba za a ce ka soke nauyin ba ka dora nauyin akan su abin da yasa saboda hukunci bil ghalib akwai abin da ake cewa ta'arudul asli ma al ghalib al asl ya kamata ya zamanto kan cewa idan ka ba su shikenan ka kubuta to amma tunda za amma ana rinjayar da al ghalib galibin abu bisa abinda al'ada ta gudana da shi ana hukunci da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi dangane da masu cin abinci dangane da cin abinci a cikin kwanukan ahlul kitab saboda galibi suna shan giya a cikin kwanukan yace kada ku ci abinci sai in kun rasa wani kwanan to ku wanke sannan ku ci kaga sai aka rinjayar da galibi alhali asali kuwa shine duk wani kwanan abinci wato mai tsarki ne domin shine al-asl fil ashiya amma ba ai la'akari da wannan zahirin da wannan asalin ba sai aka yi la'akari da al-ghalib wanda yake shine al-zahir to kamar wannan ne ma hukunci yan sanda saboda zahiri abinda aka sani na dabi'ar su to dole kai aiki da wannan kada ka zamanto darwish wato wanda yake baya kula da abubuwa ya auna su yanda ya kamata idan baka samu ka bama wani wanda zai dauke maka ba shine kamar ka kai wato baitul mal to sai ka bayar da shi sadaka idan mutum bai zo ba ka bayar da shi sadaka a maimakon shi wannan bawan Allah kuma Allah madaukakin sarki zai baka lada na cewa ka tsare wato ka tsare dukiyar dan uwanka musulmi wannan wajen tsuntuwar kudi kenan amma wajen tsuntuwar akuya ko rago ko tinkiya wannan hukuncin sa daban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kan cewa kai ka dauka idan kuma ka yanka ka ci naman yayin da duk mai shi yazo sai ka biya shi shi ma za ka yi lamuni raƙumi ne yace kada ka dauka ka kyale shi ya san hanyar sa shi ma bukaci ne to nasa ne a jama'a ku sani malamai sun ambata hanyoyi da mutum yake samun kudi tsuntuwa bata cikin su tsuntuwa ba hanya bace da take halal da kake samun kudin halal sun ambata kana samun kudi ta hanyar ka bayar da wani abu shine ta hanyar ciniki ko kodago kana samun kudi ta hanyar da ba za ka bada komai ba shine ta hanyar gado da ta hanyar kuma ka je kai itace ka ci ba ambaci tsuntuwa a ciki ba tsuntuwa ba hanya tsuntuwa tana zuwa ababun wato ababun zaman ne ababun lamuni ma'anarta kamar ajiya take hukuncinta kamar hukuncin ajiya ne idan aka baka ajiya zaka ajiye ta a wajenka har sai lokacin da mai shi yazo karba to in kai tsuntuwa kai amintacce ne zaka ajiye wannan tsuntuwar kana cigiya har sai ta yi shekara guda bayan shekara guda to zaka iya tasarrufi da ita tare da lamuni kan cewar yayin da duk mai ita yazo tambaya zaka bashi yayin da dimme ita yazo tambaya zaka bashi ka fita daga cikin uhuda shine kai masa sadaka akan cewa wannan tunda baka san me shi ba wanda yazo in kai sadaka duk wannan ladan zai kai zuwa gare shi ka fita daga cikin uhuda sannan wannan yace mutum ne alwalarsa ta kare a daidai lokacin da liman ya kusan kammala huduba ko mutum yana sawun farko gashi yana tsoron kada a tsare masa wurin sa kuma zai iya rasa raka'o'in idan ya fita alwalan shin zai iya yin taimama kuma da bangon tiles da yake gabansa a wannan aisan rai ne wannan ta yaya za a yi wai me hukuncin yin sallah a wannan wajen ba mustahabbi bane ka samu sahun farko to ka take dan neman mustahabbi ka salwanta farilla garin neman gira ido ya salwanta an taba yin haka ai ko a hukuncin al'ada ba a yi ballantana a hukuncin addini saboda haka wannan wajibinka wajibinsa shine ya fita to sai dai malamai sun so a dan sakaya sai ya kama hancinsa kamar habo yake yi kada a ce abin nan a cin abinci musu yawa ba sa iya rike alwala sai kama hancin sa haka kamar habo yake yi sai ya fita daga cikin masallacin ya je ya saki alwala sannan ya zo inda tau inda sauye masa ko da ku zai rasa sallar juma'a ne ba alwala da tile ba a taimama da tile kuma ba a taimama sai in an rasa ruwa ko in ba za a iya amfani da shi ba amma wannan bai rasa ruwa ba kuma ba ka hukuncin cewa ka rasa ruwa sai idan lokacin sallah zai wuce lokacin sallar juma'a kuwa idan sallar juma'a ka rasa ta sallar azhar tana nan akwai badalinta badalin sallar juma'a wanda yake shine sallar azhar lokacinta baya fita sai rana ta fadi sai idan ka kai lokacin ne gab da rana za ta fadi ka rasa ruwa ko ka rasa ikon amfani da ruwa to shine za ka taimama saboda haka ba a yin haka kuma ba sannan ma in ma taimama ce ba a yi da tile ba a yi da bango wanda aka yi masa shafe ko wanda aka yi masa suminti amma in bango ne wanda aka gina shi daga laka ko daga wato tubali a da ƙasa wanda yake ba da suminti wanda yake an yi masa sana'a ba za a iya yin taimama da shi za a iya taimama da bango wanda yake na abin nan na ginin ƙasa za a iya bugunsa a yi taimama da shi ginin ƙasa ana yi eto ana yi wai ginin ƙasar ana yi da ruwan kwatami wannan ginin mai hukuncinsa ya idan akwai abin da ake kira istihala in dai ba najasan ne aininta ka gani ba dan an kwaba wannan bai mayar da wannan ƙasar da aka yi ginin ta zama to najasa ba musamman akwai istihala yayin da lokaci ya tsawe kuma ya riga ya bushe yayin da ya bushe ya zama to kan cewar ba zai dauki kamar abin nan ne ai mutumin da yake mace da take tafiya akan najasa sannan kuma tazo ta taka wani abu wanda ƙasa tazo ta fita kan ƙasa mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahiruhuma ba'dahu irin waɗannan wato hukunce shari'a ta yi sauki a ciki wannan yace mutum ya halatta mutum ya daga hannu yayi addu'a a lokacin da yake addu'ar ibada bayan an idar da sallar farilla babu laifi domin shi daga hannu wajen addu'a yana daga cikin sunnonin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu wajen addu'a yayi addu'a ba tare da daga hannu ba kamar yanda yakan yi addu'a akan minbari ba tare da ya daga hannu ba sai in zai yi roƙon ruwa sai ya daga hannu akan minbari baya daga hannu haka dalika addu'ar da yake a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujada bitawatur ko ba haka ba a ba taɓa ruwaitowa a cikin sujada ya daga hannunsa ba yayin da yake addu'ar ko tsakanin zama biyu ko bayan an yi bayan tahiyya da bayan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana addu'a baya daga hannu lokacin ko lokacin da yake du'a ul istifta baya daga hannu amma wajen kunuti ya daga hannu wajen yima abu musa al-ash'ari da dan uwansa addu'a ya daga hannu wajen yayin da khalid yazo ya karkashe mutane bayan sun kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu wajen addu'a lokacin yakin badar ana yi kashe gari za a yi yakin badar da daddare ya daga hannu yana addu'a ya isa mutuka ma wajen daga hannu har mayafinsa yana zamewa saboda haka shi yasa malamai suka ce daga hannu wajen addu'a mutawatir ne yayi tawaturi amma wannan bai nuna cewa koyaushe ake addu'ar sai an daga hannu ba to tunda ya tabbata cewa yana daga cikin wato yana daga cikin sunnonin yin addu'a a daga hannu dan mutum bayan yayi sallar farilla ya daga hannu wajen addu'a babu laifi tunda wannan waje ne na addu'a hadisai da dama sun zo na annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin addu'a bayan sallar farilla kamar yanda yazo a cikin Imam al-Bukhari yayi tabubi akan wannan babu man da'a ba'da as-sala babu wanda yayi addu'a bayan sallah bayan kafin shi yayi babu man da'a fi as-sala babu wanda yayi addu'a a cikin sallah hadisai kuma da dama sun zo na sahabbai wanda yake gabaki ɗayan su sun nuna kan cewa akwai asali akan wannan sahih ba hadisin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ya daga hannunsa yayi addu'a babu hadisi da ya nuna haka cewa ya daga hannu to amma adamu dhikr rashin ambato musamman idan ya zamanto akwai asali am wanda yake karkashin sa baya nufin kan cewar daga hannun ya zamanto bid'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sunnar daga hannu kuma ya shar'anta yin addu'a bayan an yi sallah saboda haka idan mutum bayan sallah yayi addu'a bi daga hannu ba yayi daidai in yayin da zai addu'a ya daga hannu yayi daidai don babu abin da ya nuna alhadar a cikin wannan saboda haka kada a tsananta waɗansu ɗaliban ilimi sun dauki maganganun Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda Ibn Hajar yace har suka wuce da ita daga ainihin abin da yake nufi, baya daga waɗansu suka dauki abin da tsanani suka dauka kan cewa mujarradin daga hannu bid'a ne. Abin da yake bid'a shine ya addu'a jama'a bayan sallah, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, bai yi umarni ba, ko magabata na kware basu ba, basu yi umarni ba, duk da yake su magabata ba sa umarni da wani abu wanda yake ba na shari'a ba. To ayi addu'a da sigar jam'i shine yake bashi da asali, kamar yadda Sheikhul Islam kamar yadda Sheikh Usman ya ambata a cikin Ihya'us Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah, a hadu da siga daya a ce ayi salati goma ga Annabi, a karanta kaza a karanta kaza, sannan a shafa gabaki daya, watakila ma har a kare a karanta Fatiha da siga guda daya gabaki daya kamar yadda ake yi, wannan bashi da asali. Amma mutum tsakaninsa da Allah mahaliccin sa yayi addu'a bayan sallah lokaci ne da Allah ta'ala yake karban addu'a. Kuma hadisai da dama sun zo, duk wanda yake son a cikakken bayani ya duba ya je abin nan cikin Fathul Bari juz'i na 10 Kitabud Da'awat na Sahihul Bukhari, akwai babu man da'a ba'da as-salam, babu man da'a ba'da as-sala, babu wanda yayi addu'a bayan sallah. Ya karanta sharhin, ya ga hadisan da Ibn Hajar ya kawo daga hadisai marfu'ai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma waɗanda suke na maganganun sahabbai a ridwanullahi alaihim. Yin wayan an gama karatu akan yi addu'a shi ma babu laifi, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya ruwaito cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo wajensa sun kasance ba sa tafiya sai yayi musu addu'a, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, har zuwa karshen wannan addu'ar. Kuma hadisi ne hasan, Imam Tirmidhi ya hasana shi, haka zalika Sheikh Al-Albani ya ce hadisi ne hasan. Saboda haka idan ya nuna babu laifi, tunda haduwar da ake wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin ilimi ne, majalis kamar yadda aka sifanta majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam majlisu ilmin wa haya, majalisin ilimi da kunya. Saboda haka majlisi ne na ilimi, kuma an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai suka hadu kafin su watsi sai musu wannan, sai musu addu'a da wannan. Saboda haka babu laifi idan an yi majlisi na ilimi yayin da za a tashi da addu'a, musamman ganin kan cewa majlisin ilimi mala'iku suna halarta, rahama tana sauka, sakina na sauka, duk waje da aka ce mala'iku suna halarta sunna ne mutum yayi addu'a. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji zakara yayi tara, roki Allah daga cikin falalarsa domin ya ga mala'ika ne. Al-Qadi Iyad yace ma'ana mala'ika na wajen da zai ce amin in yayi addu'a. Shi yasa aka ce masa yace Allahumma inni as'aluka min fadlik, ina roƙonka daga falalarka. To ballantana wannan wanda tabbas da nassi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai mutane suka hadu a cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah, suna mudarasa tsakaninsu, mala'iku suna lullube su, rahamar Allah ta rufe su, sakina ta sauka a cikin su. Saboda kaga tabbas akwai mala'iku a wajen, ba inda ya dace ya addu'a irin wannan waje din. Saboda kaga kada a tsananta, sai dai bai kamata ya zamanto cewa kamar yadda muka dauke shi cikin al'ada ba, duk taro da aka yi za a ce addu'a budewa, addu'a rufewa, kamar wata sunna ce da idan ba ai ba kamar an saba. Shi yasa wani irin waɗannan yawanci malamai abinda sukan ce ayi wani lokaci ayi wani lokaci a bari dan a nuna halacci, kamar addu'ar wutiri ce ma ta kunuti, in kuka lura za ku ga limaman harami wani lokaci ba sa yin kunuti dan a nuna kan cewar kada waɗansu su ɗauka cewa in ba yi kunutin ba kamar ba yi wuturi ba, dan a nuna cewa wato wannan yana nan ababinsa na mustahabbanci, wata ran za a yi wata ran ba lallai a yi ba. Saboda haka din shi ma wannan yawanci za ka ga malamai a cikin hali irin wannan abinda suka ce kenan. Na'am, ishara ya zo a cikin addu'a akan minbari, addu'ar hudba daga hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana daga hannunsa ba a cikin a wajen yayin da yake addu'a akan minbari, ba abin da yake illa ya ishara da hannunsa. Shi ma ishara ya zo, za mutum zai iya yin ishara lokacin addu'a. Waɗansu sun fassara addu'ar da ake isharar da ake yi a lokacin tahiyya da cewa ta babin addu'a ne, saboda haka ma ba sa isharar sai lokacin da suke addu'a. Waɗansu kamar madhaban Hanafiya ba a ishara su lokacin da ake addu'a, amma ya tabbata daga hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Zubair cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana miƙe hannunsa yayin da yake yin tahiyya, kuma tahiyya ba addu'a bace, zikiri ne. Haka ba a takaita yin daga hannu din lokacin addu'a din ba. Saboda haka idan mutum yayi din yana da asali daga hadisin Abdullahi dan Abbas radhiyallahu alaihi. ya halatta mutun yayi nafila bayan sallar juma'a eh ya halatta ya tabbata daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk zai yi sallah bayan juma'a to yayi sallah raka'a hudu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito raka'a biyu yakan yi an ce yana yin raka'a biyu ne a masallaci in ya koma gida kuma yayi raka'a biyu wanda yake wannan shine aula shine dace da fi'ilin Abdullahi dan Umar mutun yayi sallah raka'a biyu a gida in ya koma gida kuma yayi sallah raka'a biyu sallar nafila ta bayan juma'a raka'a hudu ce kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin Sahih Muslim sannan me hukuncin azumin da jini ya fita daga jikinsa sakamakon jin ciwo ko accident babu komai a cikin wannan zubar da jini da aka hana ya, ga mai azumi shine zubar da jinin kaho ai wa mutum kaho shine aka hana a zubar da jini ta wannan amma hatta mutum inda akwai bukata ko akwai larura na ɗibi jini daga jikin mutum na mara lafiya malamai sun halatta wannan tunda wannan ba ga maslahar sa bane ga maslahar wani bawan Allah ne amma idan ya zamanto cewa rashin lafiya ta sa dole sai an masa kaho to ai masa kahon tunda waraka ne amma sai ya karya amma azumin nan sai ya maimaita shi amma dan fitar jini ko dan saboda mutum ya je wajen likita an ciwon hakori ya sa dole sai an cire hakorin ba zai iya jira har sai rana ta fadi ba aka cire masa hakori wannan jinin da zai fito duk ba zai karya masa azumi ba bisa fatawoyin malamai na wannan zamani a cikin fatawoyin lajinar da'ima lajinar fatawa ta kasar Saudiya da kuma waɗansu malamai ma ba su ba duk fatawoyin da suke yi kenan wannan baya kare azumi ba a bashi hukuncin alhijama hukuncin kaho Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
الله تعالى يا قصة تامنا قصة ودتكي دغسكيا معنا قصة ودى bayaninta gaskiya ne ba ƙarya ba kuma domin masu lura su lura da ita an ambatanta ba dan a sha labari bane domin ai izina ne kuma da gaske kamar yadda Allah ta'ala yake cewa dangane da Qur'ani innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl magana ce ta hukunci mai rarrabewa ba wargi bane to Allah ta'ala ya bamu kissan nan ya bamu labarin wannan kissa wadda take nuna girman wato a ƙarfin rai wajen saba ma Allah hadarin da ke cikin ƙarfin rai wajen saba ma Allah irin yadda bani Isra'il suka yi bani Isra'il sun yi irin wannan jur'a rashin ganin girman Allah suka faɗi magana mai girma suka ce ma annabin Allah ya tafi da shi da Allah su je su yaƙi su ba za su yi ba to irin wannan ƙarfin rai na wato faɗan magana mai girma da mu'amala mai girma wajen rashin bin Allah to irinta shine Allah madaukakin sarki ya ambata na abin da ya faru a farkon halitta tare da ayan annabi Adam Allah ta'ala yace watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqq kai gaya ka karanta musu labarin ƴaƴan annabi Adama da gaskiya, wato tilawata ka ta zamanto da gaskiya. Gaskiya anan tana da ma'anar as-sidqu, wato kishiyar al-kadhib. Ka gaya musu magana wanda take ita ce gaskiya ba ƙarya ba, ishara ga cewa dewa daga cikin labarurrukan da ake kawowa dangane da wannan kissar da yawa babu gaskiya a ciki, amma abin da yake a cikin alqur'ani shine wanda yake gaskiya. Ma'ana na biyu, al-haqqu anan wajen yana nufin al-jidd, yana nufin ka gaya musu wannan labari da gaskiya da gaske, ba da wato wasa ba, ba da wasa ba, wanda yake kuma wannan shine alamar kissoshin alqur'ani. Duk wata kissa da ta zo a cikin alqur'ani ba ana kawo kissa bane dan a sha labari, ba ana kawo kissa bane dan aje aji dadi, a ana kawo kissa ne da gaske ake, magana ce ta gaskiya, domin abin masu izina su yi izina a cikin abin da aka ambata, domin kuma a koyi darasi wanda zai sa a fuskanci Allah jalla wa ala. Ka ba su labarin, wato labarin ƴaƴan annabi Adam su biyu. ƴaƴan annabi Adam su biyu sunan su bai zo ba a cikin alqur'ani wala a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma hadisai sun nuna abinda ake nufi da ƴaƴan annabi Adam sune ƴaƴansa na tsatsansa, wanda sune farkon, wanda sune suke, wato sune a farkon halitta. Ba ana nufin a cikin jinsin bani Adam akwai waɗansu ƴaƴan annabi Adam guda biyu ba, kamar yadda za a in Allah ya ce ya bani Adam ana nufin dukkan ƴaƴan annabi Adam, in aka ce yabna Adam ana nufin dukkan kowane mutum, amma ibnai Adama su ƴaƴan annabi Adam guda biyu ana nufin ƴaƴan annabi Adam na farko waɗanda wannan waƙi'a ta faru a gare su, ba kuma wato a cikin jinsin bani Isra'ila bane ko jinsin Larabawa, a ƴaƴan annabi Adam daga tsatsansa na farkon, wato ƴaƴansa na farko wanda ya zamani tare da su a farkon rayuwar bani Adam. Dalili kuwa shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha لانه اول من سن القتل. باب wani rai da za a kashe shi bisa zalunci, face dan annabi Adam, dan annabi Adam na farko, kage yace illa kana ala ibn Adam al-awwal, illa face akan dan annabi Adam na farko yana da wato kamasho a cikin wato laifin zubar da wannan jinin. لانه اول من سن القتل, domin shine farkon wanda ya shuka al'adar kisan kai. Duk wani kisan kai da za a yi, wannan dan Adam, dan annabi Adam din yana da kaso na laifin wannan kisan kan da aka yi. Allah ya kiyashe mu. Saboda haka wannan ya nuna cewa kissar na ibne Adama ai na farko, ƴaƴan annabi Adam na farko. Allah ta'ala bai ambata mana sunan su ba, amma kamar yanda yazo a cikin littattafan masu tafsiri qatibatan, sun koma zuwa galtafan ahlul kitab, sun ga irin abubuwan da aka ambata a ciki, kuma suka ambaci sunayensu. Cewa wannan kinaya ne na ishara ne ga kissar ƴaƴan annabi Adam guda biyu, kamar yadda Allah ya faɗa. To sai suka ƙara da ambatan sunayensu, wanda sun samu wannan ne daga cikin littafan ahlul kitab bani Isra'il. Sunansu Qabil, wanda manomi ne, da Habil, wanda makiyayi ne. Wannan sahibu zara, wannan sahibu dara. Zara da dara, zar bizai, dara bizad. Qabila shine manomi, Habila shine makiyayi, mai garken wato mai kiwon awaki. Suka ambata, wannan zan gaya muku kissan bani Isra'il ne, dan ku janda bani Isra'il suka faɗa, kuma alqur'ani shi kuma ba haka ya faɗa, shi kuma alqur'ani kamar yanda yake bisa al'adarsa alqaulul fasl ya faɗa abin da yake masu tsoron Allah za su samu wato fa'ida a cikinsa ne, ba tare da an kawo kissa da tafasil ba. Abinda bani Isra'il suka littafan bani Isra'il suka faɗa, ko malaman tafsiri suka ruwaito, shine cewa Allah ya cikin hikimarsa bai haramta ma ƴaƴan annabi Adam aure tsakanin ɗan uwa da ƴar uwa ba. Abinda ya a cikin shari'ar su ya haramta wanda suka fito ciki ɗaya ne su yi aure tare, kowane ciki aka samu sai a haifi ɗan dagwaye mace da namiji to abinda aka haramta musu waɗanda aka haife su tare su yi aure amma dan wannan cikin wa zai iya auren kanwa kani zai iya auren ya wanda ba su fito ciki ɗaya tare ba saboda haka kun ga dai akwai shari'a amma saboda hikimar babu waɗansu halittar bani adam da hanyar za su hayayyafa sai ƴan uwan nan inda an ce ba za ƴan uwa ba za su yi aure da juna ba da ba za a samu hayayyafa ba to sai hikimar shari'a sai aka zo da wannan to sai ya zamanto cewar shi kabila ƴar uwarsa da suka fito ciki daya kyakkyawa ce shi ko habila ƴar uwarsa da suka fito ciki daya mummuna ce kabila ba zai iya auren kyakkyawa wadda suka fito ta ciki wadda aka haife su tare ba usainarsa sai dai ya auri usainar habila kuma usainar habila ba ta da kyau shi kuma habila usainarsa ba ta da kyau wadda zai aura sima zai aura usainar kabila sai kabila yace bai yadda ba da yace bai yadda ba sai aka ce musu to kowanne ya fito kowanne ya zo yayi sadaka ya zo ya kaddamar da wani abu na sadaka wanda Allah ya karba sadakarsa shine zai auri wannan kyakkyawa wanda Allah bai karba ba ya hakura saboda haka habila sai ya kawo wani rago nasa rago wanda yake mai kitse kyakkyawa wanda yafi kowanne a cikin garkensa ya dauko yace ya yanka shi fi sabilillahi shi kuma kabila ya dauko dauri na zangarniyar abincin da ya girbi har zai bayar sai ga wata zangarniya a ciki abincin yafi kowanne kyau sai ya zare ta ya fitar da kwayar yaje ya nika ya ci abinsa ya rage daga ciki saboda haka sai wuta ta sauko daga sama sai ta dauke wannan ragon na kabila aka kyale shi wannan ya zamanto alamar cewa na habila aka karba ba a karbi na kabila ba saboda haka ya zamanto shine zai auri a wannan usaina ta kabila shi kuma da ganin wannan sai hasada ta dauke shi sai ta sawwala masa ya kashe dan uwan sai ya ce zai kashe shi to shine kissar da tazo a cikin sannan Allah madaukakin sarki ya ambata mana tafasilin kissa yadda kissa take a cikin alqur'ani wannan shi fada duk bai zo a cikin alqur'ani ba ya daga cikin zantuntukan da malaman tafsiri suka ambata daga cikin tafan bani isra'il wanda hukuncin shari'a dan game da irin wannan shine la nusaddiq wa la nukadzib ba ma cewa haka ne ba ma cewa a'a ba haka bane domin Allah bai fada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada ba balantana mu ce tabbas haka ya faru amma ya halatta mu ambata ya halatta mu fada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'il wala haraj ku yi zance ku ba da labari daga abubuwan da kuka ciro daga wajen bani isra'il babu laifi wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar amma duk wanda ya mun kariya da gangan to ya nemi matsugunansa a cikin wuta wato kada ku fadi bajin manganun bani isra'il ku dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce shine ya fada saboda haka mun ambata ta wannan babin ne Allah ta'ala yace id qarraba qurbanan yayin da suka yi alqurban abinda ake nufi da alqurban shine ma yutaqarrabu bihi min sadaqatin aw nusukin aw ta'am abinda duk mutum zai bayar da shi na neman kusancin Allah na sadaka ko abinci ko kuma yanka wanda mutum zai yi ce saboda Allah kamar hadaya kamar layya kamar azumin bakance kamar sadaka wanda mutum zai bayar duk ana kiransa alqurban to yayin da suka kaddamar da alqurban Allah bai faɗi menene abin da suka bayar ba amma maqsudin sa shine abu da suke neman yardar Allah da shi aiki ne na ibada sun yi abu na ibada da suke neman karbawarsa wajen Allah ta'ala Allah ya ce fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar aka karba daga ɗaya daga cikin su ba a karba daga ɗayan ba Allah bai ayyana wane ne ba bai ce manomi aka karba daga wajensa ba balantana ka ce a'a manoma hani'an lakum irinku Allah yake karban aikinku Allah bai faɗi wannan ba bai faɗi wanda ba a karba ba dan kada a ce a'a ai wanda ba a karba daga wajensa ba mai kiyo ne saboda haka mai kiyo irinku su ne wanda Allah baya karban aikinsu kaga sai a kaurace ma kiyo kenan Allah bai faɗi wanda aka karɓa domin babu fa'ida a cikin sanin wane ne mai sana'ar sa, domin sana'ar ta ba ita ce dalilin rashin karɓawa ba, kamar wanda aka karɓa ba dan sana'ar sa bane aka karɓa. To kaga yanda hikimar alkur'ani take zuwa, inda yake ambato yana da amfani sai a ambata, inda yake ko ba shi da amfani sai a yi shiru. Fatuqubbila min ahadihima, aka karɓa daga wajensa, walam yutaqabbal min al-akhar, ba a karɓa daga wajen wani ba, daga wajen ɗayan ba, wanda yake nuna kan cewa kenan ba kowane abu ne da ka bayar saboda Allah ba Allah yake karɓa. Wani Allah yana karɓa, wani Allah baya karɓa. Me yasa Allah yake karɓan nawa ne baya karɓan nawa ne? To wannan shine alqur'ani yake kula da shi, shine zai kawo. Amma a cikin wannan yana ba mu fa'ida kan cewa ba dukkan aikin ibada bane yake samun karɓuwa wajen Allah. Fa fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak, sai shi wanda ba a karɓa daga gare shi ba ya ce wallahi sai na kashe ka saboda hasada, ya ce wallahi sai na kashe ka saboda ba a karɓa daga gare shi ba, an karɓa daga wajen wani. Wannan shi ne ma'anar hasada, an yi ma wani ni'ima kai ba a yi maka ba, saboda haka kai ƙyashin wannan ni'imar da ake masa har ya zamanto kana wato yin abinda za ka gusar da wannan ni'imar gare shi. Wannan shi ne ma'anar hasada. Shi ko Allah idan ya yi ni'ima yana yi ne saboda falalarsa, kuma saboda sanin wanda ya cancanci ni'imarsa. Saboda haka yayin da mutum yake hasada kamar yana fito na fito da Allah ne, yana cewa Allah ba kai daidai ba da kai wannan ni'imar, ya ce la'aqtulannak, sai shi kuma dan uwan ɗayan qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, shi kuma sai ya ce masa ai Allah madaukakin sarki yana karɓa ne kadai daga wajen masu tsoron Allah. Shi ne fa'idar innama, ai la yataqabbalu Allahu illa minal muttaqin, Allah baya karɓa daga wajen kowa sai daga wajen masu tsoron Allah. Ma'ana wato wannan akwai ijmal a cikin wannan da ya kamata a yi tafsilin sa. Allah yana karɓan aikin masu tsoron Allah ne kawai. Masu tsoron Allah ta hanyar sun ji tsoron shirka, kuma sun ji tsoron ɓata aiki ta hanyar rashin ikhlasi, to wannan su ne Allah yake karɓan asalin aikinsu, ya zamanto aikin ya yarda, wato ya karɓe shi ya bada lada a kai. Domin duk aikin da mutum ya yi babu ikhlasi ko kuma akwai shirka, Allah baya karɓansa. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wanda duk ya shirka Allah ya haramta masa aljanna, saboda haka ba zai karɓi komai nasa ba. Saboda haka wanda sharadi na farko na karɓan aiki shi wanda yake na taqwa shine kai taqwar barin shirka, kai taqwar yin ikhlasi, sai Allah ya karɓi aikinka. Akwai kuma karɓa wadda take za ta kai mutum wato daraja wadda take mafi koli ta karɓa, wanda yake Allah idan ya karɓa zai rubanya rubi da wato ya rubanya rubanyawa mai yawa. To wannan ita ce ta wanda suke bayan sun ji tsoron yin, sun yi taqwar barin shirka da taqwar barin abin da zai bata ikhlasi, barin wato riya da sum'a, kuma sai suka yi taqwar barin sabo, suka yi taqwar barin sabo. To wannan su ne wanda Allah in ya karba aikinsu yake karba wadda take ta kamala. To wacce ce wadda Allah ta'ala yake karbar aiki na asalin karba? Ita ce taqwar farko, ita ce wadda Allah ta'ala yake cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, jinin dabbar da kuka yanka da laman da kuke yanka kuke raba ma mutane ko kuke ci, ba shi ne yake zuwa ma Allah ba. Abinda yake zuwa ma Allah, tsoron Allah da ke cikin zuciyarku. To wani tsoron Allah ne wannan wanda Allah yake karɓar layya idan mutum ya yi? Shi ne ikhlasi. Ikhlasi kan cewa ka yi saboda Allah. Shi yasa Imamun Nawawi ya kawo wannan ayar a babin farko na littafinsa Riyadus Salihin, babin ikhlasi, ya kawo wannan ayar don tana nuni ne akan ikhlasi. To taqwar da Allah da wannan bawa dan annabi Adam ya ce Allah yana karɓa kawai daga wajen masu taqwa, asalin taqwar da wanda yake shine yake tabbatar da asalin karban aikin shine taqwar wato yin ikhlasi. Wanda yake ikhlasi shine Allah kadai yake karban aikin sa. Amma karba ta kamala, taqwar da take wajabta, karba wato ta kamala tare da wato falala daga Allah, ita ce taqwar da mutum bayan yayi ikhlasin kuma ya zamanto yana barin dukkan saban Allah jalla wa ala. Ita ce wadda irin su Abu Darda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi na san cewa Allah ya karbi aiki na guda daya ya fi min alkhair ya karbi sallata guda daya ya fi min duniya da abin da ke cikin ta domin idan Allah ya karbi sallan nan guda daya ya san kan cewa dukkan arziki mutun yayi dukkan arzikin da mutun zai yi mutun ya riga ya kare saboda haka a cikin wannan akwai barrantar da kansa daga dukkan wani wato jiji da kai da tinkaho da ujubu domin yayin da mutun yayi ujubu ba shi da tsoron Allah in kaga kayi abu Allah ya karba aikin ka to sai ka gode ma Allah akan tawfiqi ba ka zamanto kuma kan cewa mai ujubu ba mai jiji da kai yace masa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah madaukakin sarki ai wato yace masa fa ayyu dhanbun li menene laifina wa jinayatun tujibu laka an taqtulani wala laifina da yake sanya ka kashe ni illa anni taqaitullah tsoran Allah naji alladhi taqwahu wajibatun alayya wa alayk tsoran Allah kuma wajibi ne a kaina kuma wajibi ne a kanka wa ala kulli ahad wajibi ne akan kowa wannan wato shine ma'anar maganar shi dan uwansa malaman tafsiri sun ayyana cewa habila shine wanda Allah ya karbi nasa qabila shine wanda Allah bai karbi nasa ba amma alqur'ani bai ayyana ba kuma rashin ayyanawa shine yafi hikima saboda kada masu karancin hankali su ce wannan ya nuna kan cewa masu kiyo sun fi manoma tunda habila mai kiyo ne qabila kuma manomi ne dan kada wadansu su yi wannan mummunan fahimtar sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin abinda muhawara ta faru tsakaninsu ya nuna cewa shi ba zai kashe shi ba yace la in basatta ilayya yadaka litaqtulani idan ka shimfida hannunka ka mika hannunka gare ni dan ka kashe ni ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak ni bazan mika hannuna ba domin in kashe ka ai wannan kuma yana fada ne ba wai dan bazan iya bane ba kuma dan ina jin tsoro bane a'a nayi niyyar cewa bazan yi haka bane inni akhafullaha rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin ta ni kai wato tsoron Allah ne kawai ya hana ni ba rashin karfi bane ba rashin iyawa bane ba rashin karfin rai bane a tsoron Allah jalla wa ala ne saboda haka kun ga wannan a cikin wannan ina nuna mana cewar sau da yawa abubuwan da za a yi wa mutum na takala yace zai bi ransa zai bi san ransa ya harzuka yace sai ya nuna shi ma shine shi ma ya isa wannan ba shine isa ba ba shine isa ba isa ka hana ranka yin abin da yake ba tsoron Allah ba tsoron Allah ya zamanto ya maka lissafi linzami wannan shine isa kuma in Allah duk abin da ka bari dan Allah Allah madaukakin sarki sai ya musanya maka da abin da yake yafi inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar ni ina nufin ya zamanto ka koma da laifina da laifinka wato laifina da laifinka fatakuna min ashabin nar ka zamanto cikin yan wuta wadhalika jazaa'u dhalimin wannan ku shine sakamakon azzalimai me yake nufi da cewa ya koma da laifina da laifinsa wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abinda ake nufi da wannan wajen wato hisabi ranar alkiyama idan ba zalunci ya kasance tsakanin mutane mutum biyu rana alkiyama biyan zalunci bai zamanto da dukiya wala da dirhami ba idan za a ɗauko ne daga kyawawan ayyukan azzalimi a bama wanda aka zalunta idan azzalimin ba shi da kyakkyawan aiki sai a ɗauko laifuffukan wanda aka zalunta a ƙara a kan laifin azzalimi to shine wannan ya yi ishara inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika laifina sakamakon cewa ka kashe ni shi Allah madaukakin sarki wannan diyar da kuma laifin cewa ka kashe ni da gangan nauyin shine Allah zai sauke min daga laifuffukana ya dora maka akan naka laifin shine ya zamanto ka dawo da laifinka da laifina fatakuna min ashabin nar sai ka zamanto cikin yan wuta wadhalika jazaa'u dhalimin wannan ku shine sakamakon azzalimai wanda ya nuna kan cewa dukkan azzalimi wuta ce makomarsa فطوعت له نفسه قتل أخيه
فقتله فأصبح من الخاسرين وبعث الله غرابا يبعث في الأرض يريه كيف يواري سوءة عفيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
الله يأتي فطوعت له نفسه قتل أخيه sai shi wannan wanda Allah bai karbi aikin sa ba sai ransa ya raya masa zuciyarsa sai ta raya masa ya kashe dan uwansa a cikin wannan fatawa'at wato ta kwadaitar da shi ta sawwala masa kuma ya bita faqatalahu sai ya kashe shi fa'idar ambatan fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi ba kawai Allah ba kawai cewa ya faqatalahu ba bai faɗi abin da ya faru din ba kawai ya kashe shi sai da Allah ya suranta mana irin halin da ya shiga ciki wanda dukkan wanda zai yi laifi musamman laifi babba irin laifin kisan kai irin wannan gwagwarmayar tana kasancewa a cikin zuciyarsa zai gani yayi karyayi yayi karyayi har daga baya shaydan da zuciyarsa sirin jaye a kansa ya zamanto ya makance ya tafi akan yin abin da Allah baya so to shine Allah ya suranta mana wannan dan mu ga irin munin wannan al'amari dan uwansa ne uwa daya uba daya tausayi dake tsakanin dan uwa da dan uwa na nan tsakanin su amma wannan tausayin zuciyarsa ta karya shi ta tafi da shi daga cikin zuciyarsa ta sawwala masa har ya zamanto ya dau yayi karfin halin cewa zai kashe dan uwan nasa faqatalahu ya kama shi ya kashe shi fa asbaha min al khasirin فقتله فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين سي يواي غري ا cikin tabaku masu hasara wato ya riga ya tabe kwata kwata yayi mummunan hasara wanda yake babu kamarta wace hasara ce tafi irin wannan hasara da zai zamanto cewa shine farkon wanda yayi sunnar kisan kai duk wani kisan kai da za a yi yana da rabo a cikin wannan a cikin cewa fa asbaha asbaha tana zuwa da ma'anar sara sai ya zamanto kuma tana zuwa da ma'anan yayi aikin da safe idan a zahirin ta take na asbaha yin abu da safe ya nuna kan cewa wannan abin ya faru ne a farkon safiya ala ayi halin ko yaushe ne ma dai ya faru ko asbaha tana babinta na asbaha ko asbaha tana babinta ne ta nasara ya zamanto a cikin tababbu tabewa da babu kamarta ya ishe shi tabewa abinda muka ambata na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa dukkan wani kisan kai da za a yi sai ya samu wato rabo a cikin wannan kisan kai da aka yi kuma yana daga cikin tababbu saboda sakamakon wanda ya kisan kai shine kan cewa yana da wa'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima duk waɗannan abubuwa Allah yayi fushi da shi zai shiga jahannama Allah yayi fushi da shi Allah ya tsine masa kuma ya tanadan masa azaba wadda take mai girma azabar da Allah da kansa zai ce ta da girma an san ta isa fa ba'atha Allahu ghuraban da ya kashe dan uwan nasa sai ya rasa yadda zai yi da shi tunda ba a taba yi ba abin bai taba faruwa ba sai ya rasa yadda zai yi da shi gagawa a gaban sa Allah ya ce fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard, sai Allah ya turo hankaka yana tono a cikin kasa, li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhi, dan ya nuna masa yaya zai rufe gawar dan uwansa. An kira gawar dan uwa da sau'a, abin ki a gani wanda yana cikin jibillar dan adam, da musulmi da ba musulmi ba, baya so ya ga gawa an watsar da ita, saboda me abin da yake faruwa da ita na wato mummunan nawari da tsintsinkewar jiki. Kaga jiki yana daddarewa, yana kumbura, yana daddarewa, jiki irin naka, kaga irin abin da yake faruwa da shi. Shi yasa yake abin aibi al'aura ne, abin asuturta ne, yayin da duk yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa ba a gani ba, amma a gani kirikiri, wannan abu ne wanda yake Allah ya dusa a cikin dabi'ar dan adam, baya so ya ga wannan. To bai san yadda zai ba sai Allah ya turo hankaka ya nuna masa yadda zai rufe gawar dan uwansa. Fa kaifa yuwari sau'ata akhi, qala ya wailata, sai yace ya kai cuna, ajaztu an qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadha alghurab, yanzu bazan zamanto ni ma nayi na wato yanzu na gajiya na zamanto tamkar wannan hankakar domin ni ma na samu na rufe gawar dan uwana. Fa asbaha minan nadimin, sai kuma nadama ta zo ta rufe shi, wanda yake shine halin mai sabo, nadama ta zo ta rufe shi, wanda yake kuma nadamar ba za ta amfane shi ba, tunda a lokacin nan ya riga yayi da gangan, ya riga yayi da ganganci, abinda yake yayi shi da Allah madaukakin sarki bai bar masa kofar tuba ba, shine dama, shine hadarin zunubi. Baka san zunubin da Allah zai kyale maka kofar tuba ba, baka san wanda Allah ba zai bude maka kofar tuba ba, wani daga wannan zunubin shikenan ya balle kenan har abada wal iyad billah. Shi yasa kada ka taba, kada ka yi, dan baka san inda za a kare ba. Yanzu kaga shi wannan ga abin da ya faru gare shi, nadamar da bata amfane shi ba. Akwai zunubin da mutum zai yi dawo daga baya nadama, amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya hana masa karfin tuba ya zuwa ga Allah. Allah ya kiyaye mu. Ba a fadi yaya Allah ta'ala ya ce ya turo hankaka domin ya nuna masa yanda zai rufe a gawar dan uwansa. Hankakan nan yana haka a ƙasa, ishara ga cewa ya nuna masa ne a aikace. To a cikin malaman tafsiri, abinda suka ciro daga cikin bayanan Bani Isra'il shine Allah ya turo hankaka guda biyu, suka zo suka yi fada da juna, ɗayan ya kashe ɗayan kamar yadda shi ya kashe ɗan uwansa. Da ya kashe shi bai tashi ya bar shi ba, sai ya sa bakinsa ya yi haka, ya yi haka, ya yi haka, ya janyo shi, ya tura shi ciki, ya sa ƙasa ya rufe, ya nuna wato kenan kamar aka nuna ma mutum yaya ake yi da gawa. Shine farkon yadda aka nuna yadda ake rufe gawa. Wannan ya ɗaya daga cikin abinda Allah ya sanya mutane suke koya daga wajen dabbobi. Abubuwa da dama Allah ya sa mutane sun koya daga wajen dabbobi ne. Ka duba Indian daji mana, in suna ado sai ga sun sa abin nan, gashin abin nan, gashin dawusu, gashin jimuna sun sa a kai, suna yin ado kamar yadda daga dawusu yana yi. Abubuwa da dama sai ga daga dabba muke koya, saboda haka mu ma dabbobin ne. Sai dai kawai Allah madaukakin sarki ya fifita mu akan dabbobi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da bin shari'a. Don haka yayin da ya zamanto ba mu bi shari'a ba, Allah ta'ala ya ce mana inhum illa kal an'ami bal hum adall, su tamkar dabbobi ne bal sun fi dabbobi bacewa hanya. Duk wanda bai bi shari'a ba, duk wanda bai shiga addinin musulunci ba, ya fi dabba bacewar hanya, domin dabba sun fi shi basira. To Allah madaukakin sarki ya nuna yayi ilhama, shi yasa shine ma'anar fa ba'athallahu ghuraban, Allah ya turo, wanda ya nuna kan cewar Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa, da kuma cewa komai karkashin tasarrufinsa yake, duk abin da kaga yana faruwa akwai wata hikima. Shi yasa aka ce babu ganye da zai fado daga sama zuwa ƙasa face Allah ya san shi, domin akwai hikima a ciki, akwai dalilin faduwarsa. Yanzu wataƙila zaka ce zaka ga hankaka, ko zaka ga tsuntsu, ko abin nan kwaro yana yawo, kai ka ɗauka kawai yawansa yake yi, amma baka san irin abin da Allah ya sa na ilimin ƙaddarar Allah a cikin wannan yawon da kwaron yake yi ba. Wanda za su yanzu kamar shi wannan hankakan sun zo kawai sun yi fada tsakaninsu da juna, ya zo ya haka ya binne shi a bisa yadda Allah ya musu ilhama, haka suke a cikin ɗabi'arsu. Shi ya ɗauka kawai wannan abu ne, ba mu mai gani wataƙila ba zai sani ba, amma a ciki Allah yayi ne don wata hikima domin a koya wa bani Adam a wani darasi anan. To haka zalika kamar yadda Abu Dharr yake cewa babu wani tsuntsu da yake yawo a sama face Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ilimi a cikin sa. Duk abin da yake faruwa din nan yara ta yi da ilimin Allah, amma abin da muka sani na ilimi kaɗan ne. To fa asbaha minan najimin, sai zamanto a cikin masu nadama. Wannan ita ce ƙarshen kissar. Akwai hikimomi da dama da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a cikin wannan kissar. Na farko dai babba daga ciki kan cewar Allah yana karɓan aiki baya karɓan aikin waɗansu. Saboda haka kai ƙoƙari ka zamanto kai kana cikin wanda Allah yake karɓan aikinsu. Kuma wanda Allah yake karɓan aikinsu ba da sana'arsu bane, ba da kalar jikinsu bane, ba da kyan fuskarsu bane. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah baya duban surarku, baya duban jikunanku, Allah yana duban zukatanku ne da ayyukanku. Saboda haka ka nuna ma Allah gaskiya a cikin zuciyarka, ka nuna ma Allah inganci da kyautatawa a cikin ayyukanka, sai ka zamanto cikin wanda Allah yake karɓa daga wajensu. Sannan a cikin wannan kissar an nuna cewar shi wannan bawan Allah ya zama wanda aka ce za a kashe shi, ya sallama kansa a yayin da aka kashe shi, bai yi muqawama ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa alharaj, yawan kashe-kashe zai faru a cikin al'ummarsa. Idan wannan hali ya faru, faltakun ka khairi bnai Adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasiyarsa shine ɗayan ku ya zamanto fiyayyen wato ƴaƴa biyu na Annabi Adam. Wanne ne fiyayye daga cikin su? Qabila. Habila, wanda aka kashe. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zamanto tamkar wannan, wato ka yadda aka kashe ka, kada ka zamanto kai ne mai kisa. To amma wannan ala itlaqi haka yake sake ba kaidi. Koyaushe idan kaga mutum ya zo zai kashe ka, ka yadda ya kashe ka, kamar yadda Habila ya yi da Qabila, ka kyale a kashe ka. Zahirin abin da yake nunawa kenan. To kuma ga wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Sahih Muslim. Aka tambayi wani mutum, ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a ra'aita in ja'ani rajulun yuridu an ya'khudha mali. Yace ya Rasulullah, ba ni labari in wani mutum ya zo yana so ya kwace dukiyata. Yace fala tutihi, yace karka bashi. Yace a ra'aita in qatalani, in ya yake ni fa, yace sai ya kashe ni dan ya kwace. Yace faqatilhu, ka yake shi. Yace a ra'aita in qataltuhu, yace a ra'aita in qatalani, yace in ya kashe ni fa, yace fa anta shahid, kai shahidi ne. A ra'aita in qataltuhu, in ni ne na kashe shi fa, yace fa huwa finnar, yana wuta. Nan an ce mutum ya tashi ya kare kansa ko? Can kuma an ce ya zamanto hayrab ne Adam, ya sallama, ya saranda a kashe shi. To yanzu za ka yi jam'i tsakanin waɗannan? To idan irin waɗannan idan sun zo, ka mai da shi zuwa ga malamai, kada ka ce ana tufka da warwara a cikin addini. Ashe ma abin ma duk karan dukan juna suke yi. To wannan alama ce ta shakka. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta warware juna. Wannan ishara ne ga kowanne da halinsa. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zamanto ka hayra bnai Adam, ka zamanto kamar Habila, ka yadda aka kashe ka, lokacin da ya zamanto ana yaƙi domin tabbatar da ana yaƙi wajen neman mulki. Yayin da ake yaƙi, ake musulmi suke kashe juna domin neman mulki, kada ka shiga. Idan har an zo aka ce za a kashe ka, kada kai ka zamanto za ka ɗauki kan sakali ka ce za ka kare kanka, domin lokacin fitina ne. Abinda duk kai zai ƙara ma wutar izuwa ne. Shi yasa aka ce za a fitina za ta kasance. Alqa'imu alqa'idu fiha khairun min alqa'im, wanda ya zauna yafi wanda yake tsaye. Ka zauna, kada ka shiga ciki. Shi yasa Sayyidina Usman da aka zo waɗanda sahabbai suka zo suka ce za su yaƙi dan su kare shi, yace bai ba mu kowa izini ba. Kada wani ya ɗauki takobi yace zai kashe wani dan ya kare jinin Sayyidina Usman. A kyale su zo su kashe shi. Suka zo din suka kashe shi, jininsa ya tsartuwa, yana karatun Alkur'ani, yana suratul Baqara, jininsa ya tsartuwa, ya fada kan ayar da ce fasa yakfikahumullah, Allah zai isar maka su. Ya yadda ya karba, domin lokacin fitina ne. domin yayin da mutum ya zamanto cewa ya hakura shi kada ya tashi ya ce shi zai nema to ya samu wutar ruwa ne ya kashe wutar ne lokacin fitina so ake a kashe wuta ba so ake ai wani abu wanda zai dada rura ta ba amma yayin da ya zamanto tsakaninka ne da barawo ko dan fashi da makami yazo yake nema ya kwace dukiyarka to ka kare kanka dan nan wajen ba magana ba fitina ce wadda ta game al'umma ba an fahimci bambanci tsakanin abubuwan guda biyu ko wannan shine bambanci tsakani yayin da ya zamanto lokacin fitina ne da ake rigima tsakanin musulmi dan saboda mulki fitina ta kasance ta barke sai kisan kai ake yi uba ma zai iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace kaga mutun ya kashe dan uwansa ya kashe makwabcinsa ya kashe babbansa ya kashe dan babbansa sabai suka ce taya haka zai faru ya rasulullahi yace an dauke wa mutane hankalin su to a lokacin ka zamanto baka yace ka ajiye kan sakalinka ka karya bakanka wato ma'ana duk wani abu na yin yaki ka karya shi kada kai ka zauna ka hakura idan mutuwa ta zo maka a cikin wannan hali za ka yi mutuwa shahada ne shine ka zamanto ka hayra ibn adam amma yayin da ya zamanto ba da wannan ma'ana bane mutum ne yazo zai kashe ka akan bisa zalunci to ka kare kanka to watakila sai a ce to tayaya aka yi kuma Habila shi ai ba lokacin fitina bane tayaya aka yi ya sallama aka kashe shi shi bai yi ko katakus ba bai yi wani abu don ya kare kansa ba jawabi biyu na farko dai wannan shari'ar su ne mu kuma shari'ar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana ga yanda ake ka tashi ka kare kanka sannan abu na biyu hatta a shari'ar tamu ma idan mutum ya zo zai zalunce ka ka hakura ya zalunce ka ya kashe ka din kai mutuwar shahada kai mutuwar shahada idan har baka kare kanka ba kace zaka hakura kamar yanda dan annabi adam kamar yanda shi Habila yayi ya hakura aka kashe shi din to wannan ya bashi mutuwar shahada wannan ya halatta kai wannan kamar yanda idan aka zo za a kashe ka ne aka ce ka faɗi kalmar kafirci ko a kashe ka azuma a nan wajen shine ka faɗa a kashe ka amma ya halatta ka faɗi kalmar kafircin ka tsira da ranka to haka ma idan mutum ya zo zai kashe ka za ka iya ɗaukan mataki na ka kare kanka in ya so ko ku yi ragas ko ya kashe ka ko ka kashe shi kuma za ka iya hakura ya kashe ka in ya kashe ka kai mutuwar shahada saboda haka da kowanne daga ciki ba akwai taujihi na aikin da shi dan annabi adam wanda yi to sannan Allah ta'ala ya ce min ajli dhalika saboda wannan ne wato saboda wannan abinda aka ambata na kissar ƴaƴan annabi adam guda biyu da yanda ɗayan su ya kashe dan uwansa da kuma sunnar da yanda kuma ya sunnata kisa a bayansa ya bude wa mutane kofar wato kofar sharri mai girma dan zubar da jini yana daga cikin manya manyan wato zunubai Allah ya ce saboda wannan ne katabna ala bani isra'il muka shar'anta ma bani isra'il wato ma'abuta littafi da yake zuwa musu daga sama annahu man qatala nafsan bighairi nafs cewa duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wannan ran ya kashe wani rai ba za a yi kisasi haka kawai salin alin ya kashe rai aw fasadin fil ard ko sabo ko kuma ba tare da saboda an yayi saboda barna a bayan kasa ba fa ka annama qatala an-nasa jami'a to kamar ya kashe mutane baki daya ne domin babu wani dalilin da zai sanya shi ya je ya kisan kai domin yanda yake da alfarma jinin sa yake da ran sa yake da alfarma haka dan uwan sa ma ran sa yake da alfarma wa man ahyaha wanda kuma ya rayar da rai bai kashe shi ba bai kashe rai ba fa ka annama ahya an-nasa jami'a kamar ya rayar da mutane ne baki daya walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat haqiqa manzanninmu sun zo musu da ayoyi mabayyana wadanda zasu tuna musu da wannan shari'ar da Allah ta'ala ya yi tun farko thumma inna katiran minhum amma sai gashi mafiya yawa daga cikin su ba'da zalika bayan bayanin ayoyin Allah da ya zo musu fil ardi la musrifun sun kasance wallahi masu yawan barna a bayan kasa wanda yake wannan shine ainihin matuƙa wajen aibata mutum ya zamanto duk da sani da Allah ta'ala ya bashi amma kuma yana cikin saban Allah a cikin wannan ayar an nuna cewar dalilin kadai da zai sa a kashe rai shine dalili guda biyu nafs an nafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi aw fasadun fil ard barna a bayan kasa shine a gurba mai kokarin ya gurbata addini maganin sa a kashe shi maganin wanda yake gurba wanda yake yawo dan ya gurbata aqidun mutane maganin sa a kashe shi yana daga cikin fasadun fil ard mazinaci barna yake a bayan kasa saboda abubuwan da za su biyo bayan zina musamman zinar da zinar ma'auri ko zinar wadda take da aure saboda abin da zai kawo na bata zumunci da shigar da wanda ba a cikin dangi ba ya shiga cikin dangi da shigar da shi cikin magada bayan Allah bai sa shi cikin magada ba shigar da wanda yake shege a cikin waɗanda suke yaya barna ne a bayan ƙasa to waɗannan ko kuma wanda ya dauki makami yake yada barna a cikin ya dauki makami yana kwaci dukiyoyin mutane da ƙarfin soja da ƙarfin makami kamar ƴan fashi da makami kamar wanda suka dauki makami suna yakin al'umma baki daya suna sanya bama-bamai da sauransu wannan yana daga cikin abin da yake wajabta a kashe wanda yake wannan a cikin shari'ar musulunci in banda wannan dalili guda biyu babu dalilin da za a kashe rai babu dalilin da za a kashe mutum an-nafsu bin-nafs fasadun fil ard to sannan Allah ta'ala wannan a cikin littafin bani Isra'ila yake kuma aya za ta zo da za ta yi bayani akan abin da yake a cikin shari'ar mu inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasuluhu shine aya da za ta
inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم
الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ساكمكن ساكير ودندا suke yin yaki suke yaki suke yakin Allah suke kuma yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune masu wato ya dabarna a bayan kasa wadanda suka barraza wato suka fito suka fito na fito da hukuncin Allah suka dauki makami akan musulmi bayan Allah wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke kai komo da barna a bayan kasa shine da zubar da jini da kwace dukiyoyin mutane da jefa tsoro a cikin zukatan mutane da daukan makami akan al'umma to sakamakon su an yuqtalu shine a karkashe su wannan shine kadai sakamakon su shine ma'anar inna ma din wato sakamakon su ba wani abu bane illa a karkashe su aw yusallabu ko a tsitsire su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanyanke hannuwan su da kafafun su da tare da sabawa a yanke hannun dama a yanke kafar hagu a yanke hannun hagu a yanke kafar dama aw yunfaw min al-ard ko a kore su daga cikin kasa a kai su can wani daji cikin hamada a bar su can wajen su halaka dhalika lahum khizyun fid dunya wannan wato kunyatarwa ne a gare su a rayuwar duniya walahum fil akhirati adhabun azim kuma suna da azaba mai girma a ranar lahira illa alladhina tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku sami iko akan su tun kafin a kama su suka zo suka ce mun ajiye makamin mu abinda muke yi mun daina a zo mun zo mun nemi ai sulhu zamu zauna lafiya da jama'a mun daina wannan mummunan al'ada to idan suka zo tun kafin a kama su fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim to ku sani Allah mai gafara ne mai jinkai wato Allah zai gafarta musu zai yafe musu zai ji kansu dangane da haƙƙin Allah kenan amma haƙƙin mutane fa idan bayan sun riga sun zubar da jinin mutane bayan sun riga sun kwashi dukiyar mutane za a ce dole sai an kwato wannan dukiyar sabani tsakanin malamai was sahih shine kan cewa abinda suka yi Allah madaukakin sarki ya yafe musu domin zai wahala kai takdirin wannan ba za ka ce to duk waɗanda ko kwace dukiyar su sai an je an bibiye su an ga inda dukiyar take an kwato ko kuma an kallafa muku kan cewa sai kun biya domin yayin da aka kallafa musu nauyin bashi sai sanya su koma hanyar jiya to shi yasa wannan abin da yake mafiya yawan malamai suka fade suka tafi akai kuma shine abin rinjayarwa wajen mafiya yawan malamai ba za a nemi kansu biya abubuwan da suka dauka na dukiyar mutane yayin da suka yi wannan abin ba sai dai abin da aka samu a hannunsu na dukiyar mutane to za a kwace a mayar da shi wajen mutane amma ba a musu tabmin ba a wato dora musu nauyin kancewa sai sun nemo wannan shine ayat da ake cewa ayatul hiraba masu barna a bayan kasa masu yaki da al'umma wanda suka dauki makami akan al'umma wannan shine hukuncin su asali waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne al-uraniyin suka zo suka ce za su musulunta a ba su makaranta su je su karantar da su al-qur'ani aka tara musu wajen mutum 70 dukkaninsu sun haddace al-qur'ani aka ba su abin kuma suka ce suna ba za su iya zaman Madina ba aka ba su da aka ba su raƙuman sadaka cewa su je can gefen gari su rinka cutar da ta same su ta zaman Madina su rinka sha daga cikin bawalin waɗannan raƙuma suna shan bawalin domin zai musu da nonon raƙuma zai wannan waraka ne a gare su wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke cewa bawalin raƙumi ba najasa bane domin da najasa ne ba za a ce a sha shi ba to sai suka kora waɗannan raƙuma suka waɗannan sahabbai makarantan alƙur'ani duk suka karkashe su suka tafi kuma da raƙuma saboda haka suka dauki suka yi ilanin suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi kule suka ce su ya ashirye suke siyaki annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka nemo su da aka kamo su su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi musu kwalli na wuta aka kuma yanke hannayensu da kafafunsu ta sabani aka bar su a cikin sahara zafin sahara ya kashe su da jini da ya rinka zuba a jikinsu saboda abin da suka yi sun yaƙi Allah da manzansa sun yi sata sun kashe bayin Allah sannan sun yi fito na fito da sun yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye sun yi ridda dan haka wannan ya saman to sakamakonsu to bisa wannan Allah ya saukar da wannan ayar cewa nan gaba duk wanda yayi irin wannan wato yake ya dauki makami ya yaƙi al'umma ga abin da za a yi masa da wannan ayar ne da yawa daga cikin malamai suke ijtihadi na kashe masu cinikin kwaya dan yana daga cikin alfasadu fil ard masu sai da kwaya barna suke a bayan kasa domin suna gurbata hankalin al'umma suna kashe al'umma ne gabaki ɗaya suke yakar al'umma dan amfanin da za su samu su kadan duk za su kashe al'umma samarin al'umma su hana su karatu su hana su amfana kansu kaga an maida mutane sun yara sun zama to zombi ba za su iya yin komai ba ba za su iya zaman cewa magidanta ba ba za su iya daukan nauyin al'umma ba za su iya yin wani abu ba na al'umma an kace su ci gaba da rayuwar su ya zama to ba shi da ma'ana dan wanda aka maida shi zombi ai gara ya mutu ma to haka suke yi saboda haka kamar suna karkashe al'umma ne dan haka wannan shine barna a bayan kasa da haka aka yi hukuncin da haka kasashe da dama malaman su suka yi fatuwar kan cewa masu irin wannan hukuncin su a kashe su to nan ayar ta ce an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum haka ta zo da aw litahyir zabi ne wanda yake shine asalin babin sa kamar yanda Allah ta'ala yake cewa min siyamin faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه ضد او wanda yake nuna zabi ne aka bayar to anan wajen zabi ne aka bayar ga wanda suke wannan ko ko ba zabi bane imam malik da dayawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa zabi ne wadanda suka dauki makami masu wato fashi da makami masu yakin al'umma in aka kama su to yana ga liman yana ga shugaban musulmi ko ya kashe su ko ya tsire su ko ya yanke hannayensu da kafafunsu tare da sabawa ko kuma ya kore su shine yaje ya sanya su a cikin fursuna a waje wanda yake mai nisa zabi ne aka bashi amma mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa a wannan ba zabi bane hukunci ne da kowane halin da ya dace idan suka dauki makami suka kisan kai suka kwashe dukiyar mutane to anan wajen an yuqattalu sai a karkashe su a tsire su a nan wajen sai a kashe su a tsire su domin tsirewa tare da kisa yake wato idan suka yi kisan kai suka kwashe dukiya sai a tsire su idan suka yi kisan kai ba su kwashi dukiya ba sai a kashe su idan suka kwashi dukiya ba su yi kisan kai ba amma sun yi amfani da makami sun yi amfani da makami kamar su zo da makami kamar irin yan fashi da makami da suka je wafa din nan idan aka kama su to sai a yanke musu hannaye da kafafu tunda ba su yi kisan kai ba kenan idan kuma ba su yi kisan kai ba ko ba su kwashi dukiyoyin mutane ba amma sun dauki makami sun jefa tsoro a cikin al'umma sun sa wa mutane tsoro to in aka kama su sai a kore su a kai su can cikin sahara aje a nisantar da su daga cikin al'umma su zauna a can shine kamar wato ai kurkuku a cikin sahara waje mai nisa irin kurkukun wato kare kukan kadin nan aje a sa su a nan wajen saboda haka dangane da irin barnar da suka yi shine za a yi musu hukuma daidai barnar da ta dace kuma wajen tsirewar za a tsire su ne bayan an kashe su ne za a tsire su ko kuwa za a tsire su ne a bar jini na gudana a jikin su har su mutu a cikin wannan wato shine a sa su wato a makale su da kusa a jikin itace sannan a soka sanda mai kaifi ta cikin duburar su a bar su suna cikin wannan azabar mutane su gansu cewa ga irin sakamakon wanda suka dauki makami akan al'umma suke yi har su mutu ko kuma a sai an kashe su ne sannan gawar ta su za a zo a tsire ta a rataye ta a cikin al'umma mutane su gansu har sai bayan kwana uku sannan a sauke gawar a je a binne ta wanda yake na karshen shine yake abin rinjayarwa wajen mafiya yawan malamai kan cewa a kashe su ne sannan a tsire su ba ya zamanto kan cewar a kashe su da tsirewa ba domin wannan yana daga cikin ta'zib azaba ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ta'zibin hatta abinda aka yi ma uraniyin a bisa sahihin magana mansuhi ne da wannan ayar an shafe hukuncinsa da wannan ayar saboda haka abinda ake yi ma irin waɗannan shine a kashe su bayan an kashe su sai a rataye su domin al'umma su domin dukkan mutane su gani wanda ma ransa zai sawwala masa yin irin wannan kan cewa ya san cewa ga yanda aqibarsa za ta kasance nuna karfin mulki a cikin mulki wajibin mulki shine ya tsare dukiyoyi da rayukan al'umma a cikin nan wajen ba a wasa ba a sassauci domin in aka yi wasa aka yi sassauci aka ce wai yanci to shikenan kowa da ya ga dama sai ya zo ya wasa da dukiyoyin mutane ya zamanto kan cewa an rasa zaman lafiya rayuwa ta kiwuwa a cikin al'umma idan shugaba bai yi abin da zai tsare mulki ba abu zai tsare dukiyoyi da rayuwar al'umma ba shugabancinsa ba shi da amfani to amma duk da haka da aka ce shugabancinsa ba shi da amfani ba yana sun nufin kuma to a jaya masa tawaye a cire shi karfi da yaji ba a wannan kuma barna ce za ta zo a bayan kasa amma dole a faɗa domin ya zamanto kan cewa ya inganta domin kuma ya zamanto wanda zai zo bayansa wanda Allah ya bashi mulki bayansa ya abin da yake shine daidai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantar ta Allah ya bamu aminci da zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa da izininsa da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk